Jama'a sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfi Luhashin Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsin ranar Talata 24 ga watan Oktoba. Yau take ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware makanta. To me Afirka take buƙatar majalisar ta dinke mata?
Koken mutanen Afirka har yanzu akan shugabanci ne da tattalin arzikinmu da kuma talauci da ya addabi kasashen Afirka wanda yakan kawo tashin tashina.
Kamar kowace ranar Talata, Baba Yakuma Eri na tafar da sabon shirin nan nasa na matafiya a dawo lafiya. Sannan za mu kada jinkurin Niger inda Sulaiman Muna Barma ke tafa da sharhin jaridun kasar. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jami'ai da masu fashin baki sun ce mutanen ƙauyen Niger aka kashe sojojin Amurka nan hudu a wannan watan. Mai yiwuwa ne sun taimaka wajen bata wa sojojin lokaci har aka kai musu harin kwantan bauna. Maharan ƴan daba ƴan ta'adda ba sa rasa magoya baya a cikin al'umma, a cewar Al-Mahasan, magajin garin Tango-Tango, inda wannan lamari ya faru a tattaunawarsa ta farko da duk wata kafar yaɗa labaran yammacin duniya. An dai kama babban hakimin ƙauyen Tango-Tango mun kai da Alasan tun lokacin da aka kai harin, a cewar Hassan, abinda ke daɗa nuna cewa akwai alamun an haɗa baki da mutanen na ƙauyen. Da yake magana ta wayar da sashen Faransanci na Amuryar Amurka, Hassan ya ce sojojin Amurka hudun da aka kashe suna daga cikin wani ayarin da ya haɗa da sojojin Amurka na musamman guda 8 da kuma sojojin Niger na musamman kamar 20 waɗanda suka je ƙauyen da ke kusa da iyaka da Mali domin gudanar da farautar ƴan ta'adda.
Shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ce dole ne a yi zaben shugaban ƙasar da aka shirya yi ranar Alhamis, koda kuwa akwai ɗan takarar jam'iyyar adawa Raila Odinga a zaben ko babu. Zaben da aka shirya yi ranar Alhamis dai shine zaben shugaban ƙasa na biyu a cikin wannan shekarar. Kotun kolin ƙasar ta ce wato ta yi watsi da sakamakon zaben farko da aka yi ranar 8 ga watan Agusta saboda zargin da ta yi na cewa an tabka maguɗi ciki. Dan takarar jam'iyyar adawa Raila Odinga ya janye daga zaben da za a yi, yana mai cewa hukumar zaben Kenya ta gaza yin sauye-sauye don tabbatar da adalci a zaben. Su ma haɗakar jam'iyyun adawa sun nuna rashin amincewarsu da hukumar zaben da cewa ba ta shirya gudanar da zaben cikin gaskiya ba. Sai dai kuma ana zargin Ruth Odinga, kanwar ɗan takarar jam'iyyar adawa, da laifin lalata kayayyakin hukumar zaben da kuma ƙarfafa magoya bayanta su tayar da hankali. Shugaban Kenyatta ya kalubalanci duk wasu da za su iya tayar da hankalin in za su iya.
To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗan Najeriya nan da ya ɓoye bam a cikin wandonsa har ya yi ƙoƙarin tarwatsa wani jirgin saman fasinja na Amurka a shekara ta 2009 ya shigar da ƙara kan cewa an take masa haƙƙinsa da tsarin mulki ya bashi a gidan yari. A cikin ƙarar da ya shigar a makon da ya gabata a wata kotun tarayya da ke jihar Colorado ta nan Amurka, Umar Faruk Abdulmutallab ya yi ƙorafin cewa an keɓance shi guri guda a gidan yarin, an kuma hana shi ganawa ko magana da danginsa, sannan kuma an hana shi yin ibadar addininsa na Musulunci. Haka kuma Umar Abdulmutallab ya yi zargin cewa an tilasta shi cin abincin da ba halal ba, kuma a lokacin da ya yi yunkurin yajin cin abinci don nuna rashin jin daɗin abubuwan da ake yi masa, an yi mishi ɗurar abinci ta dole ba tare da amincewarsa ba. Shi dai Abdulmutallab yana gidan wakafi ne a jihar Colorado, wanda shi ne gidan yari mafi tsaro a Amurka, bayan da aka yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai na tsawon rayuwa ɗaya bayan ɗaya har sau huɗu. Abdulmutallab ya yi kokarin tare da bam ne a cikin wani jirgin saman da ke dauke da mutane fiye da 300 amma hakarsa bata cimma ruwa ba bayan da sauran fasinjojin da ma'aikatan jirgin suka afkame shi suka tafke shi har zuwa lokacin da jirgin ya sauka a filin saukar jirage na birnin Detroit.
Shugabannin cibiyoyin samar da agaji na Majalisar Dinkin Duniya sun yi wani taro na kwana guda domin neman tallafin dala miliyan 434 domin tallafawa mutane miliyan 1.2 ciki har da ƴan gudun hijirar Rohingya da masu taimaka musu da ke kasar Bangladesh. Kafin a gudanar da taron buɗe asusun, wani kakakin ɗaya daga cikin cibiyoyin bayar da agaji na Majalisar Dinkin Duniya ya ce yanzu haka yawan ƴan Rohingya da suka yi gudun hijira domin gujewa tashin hankali da musguna musu da ake yi a Myanmar cikin watanni biyun da suka gabata sun kai 600,000. Hukumomin agaji sun yi imanin cewa tashin hankalin da ke shine yake samun mafi karancin tallafi a duniya, wanda hakan ya sa madugun hukumar kula da ayyukan bada agaji na Majalisar Dinkin Duniya Mark Lowcock yake gayawa mahalarta taron na wuni guda cewa ana kokarin hada hancin kudaden ne don a ceto rayukan ƴan gudun hijira kuma a kare su daga duk wata kuntata musu da ake yi. Dubban ƴan gudun hijira sun fara dunguma birnin Bazar na Bangladesh ne daga ranar 24 ga 25 dai ga watan Agusta bayan da wasu tsagerun Rohingya suka kashe ƴan sandan ƙasar Myanmar, don haka wannan ya haddasa rigima.
Daga ƙarshe komandar sojojin Sudan ta Kudu, wanda ƙarƙashin kulawarsa ne aka zargi sojoji da laifin kashe wani ɗan jarida da kuma yi wa akalla mata ma'aikatan agaji guda 4 na ƙasa da ƙasa fyaɗe a shekarar da ta gabata, ya mutu a cikin gidan wakafin da ake tsare da shi. Da farko dai an samu gawar Lieutenant Luka Akechak, mace inda ake tsare da shi tun sama da mako guda da ya gabata, amma sai ranar Juma'a aka fitar da rahoton mutuwar. Kakakin rundunar sojan ƙasar Kanal Santo Dominic ya ce ba wata alama da ke nuna cewa akwai wata tabargaza wajen kisan nashi. Luka Akechak dai ya mutu kuma mutuwar ajali ce a cewar Dominic lokacin da yake magana da muryar Amurka. Akechak shine babban wanda ake zargi da ta'asar da sojojin Sudan ta Kudu suka aikata, wanda hakan yake nuna yadda yake da matukar wahala wajen gabatar da waɗanda ake zargi da take haƙƙin bil'adama ga shari'a a ƙasar, wacce ta share shekaru 4 tana fama da tashin hankali. Ɗaya daga cikin matan da aka yi fyaɗen ta zargi a ce Akechak da umartar sojojin da ke ƙarƙashinsa su yi wa mata ma'aikatan agajin fyaɗe a otal ɗin Tehran da ke Juba a cikin watan Yulin shekara ta 2016.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda ba a rasa ji ba, yau take ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware makanta, saboda haka wakilinmu a Bauchi Abdulrahman Muhammad ya shirya mana wannan rahoto na musamman.
Majalisar Dinkin Duniya kungiya ce ta ƙasa da ƙasa da aka samu a shekara ta 1945, yanzu tana da wakilai 193. Ayyuka da manufar majalisar ana tafiyar da su ne kan dalilai bisa manufa da ke cikin daftarin ƙirƙirar majalisar. Nahiyar Afirka tana da wakilci na ƙasashe 52, kutankucin kashi 28 cikin 100 na yawan ƙasashen da ke da wakilci a majalisar, da ya sa nahiyar ta zarce dukkan nahiyoyin duniya a yawan wakilai. Muhimman ayyukan majalisar su ne tabbatar da wanzuwar zaman lafiya, ɗabbaka, gaskiya, da kuma dasa tubali na dindindin don samar da haɗin kai a duniya. Ma'ana nan shine Majalisar Dinkin Duniya ta kasance madogara wa ƙasashen duniya da za ta taimaka wajen aiki tare don cimma zaman lafiya da kare haƙƙoƙin bil'adama. Comrade Abdullahi Koli, tsohon shugaban ƙungiyar Kwadago na jihar Bauchi, a tattaunawarmu da shi kan batun ranar Majalisar Dinkin Duniya, ya bayyana wuraren da Majalisar Dinkin Duniya za ta maida hankalinta a ƙasashen Afirka.
Alal haƙiƙa akwai muradu da dama wanda ya shafi mutanenmu na Afirka. Koken mutanen Afirka har yanzu akan shugabanci ne bisa irin al'adarmu da
tattalin arzikin mu da kuma abubuwa na talauci da ya addabi kasashen Afirka wanda yakan kawo tashin tashina da kuma zarmewa akan shugabanci da kuma irin rashin aikin yi na matasa wanda ya zama kalubale da kuma abubuwa na tashin tashina da yakan zama tocin lokacin da ake so su shigo ba sa shigowa akan lokaci amma su taimaka da kofofi wanda matasa da samu aikin yi a fadin Afirka tunda an san abin da ya addabi Afirka kenan
Hai layo na tuntubi Dr. Shu'aibu Muhammad Ade malami a Jami'ar Abubakar Tafa a Balewa dake Bauchi shi ma ga abin da yace da ya kamata majalisar dinkin duniya za ta taimaka wa kasashen Afirka
kiran da zan yi majalisar duniya dinkin duniya shine ta tausaya wa irin wannan kasa masu tasowa ya zama irin kaman bashin da ake bin su irin kaman irin su World Bank su wadansu abubuwa wanda su din nan Allah ya riga musu arzikin da za su iya yafiya mu wa'innan kasashen sannan kuma in ta wajen shugabancin su ne wa'innan mutane da suke kaman ake ganin ko suna corruption suna sace kuɗi kasan su suke kaiwa ya zama cewa irin mutanen da zasu faci kuɗi su kai gurin su kaman yanda su can ba sa bari mutane su yi sata a gurin su su wa'insu abubuwa to sukan iya tarewa to da haka in wa'innan suka sato suka kai sai su tare su mayar da wannan kuɗin kuma mutanen nan su develop din kasashen su a ta fuskar rayuwar duniya da rage irin kaman a ce rashin talauci da rashin aikin yi da kuma cututtuka da yake damun irin wa'innan kasashen a samu ya ragu sosai in dai suna irin wannan to insha Allah muna ganin za a iya samu irin wa'innan ci gaba da ake tunani
Majalisar Dinkin Duniyar tana da kwamitoci da suka hada da babbar kwamitin majalisar sai kwamitin tsaro da na tattali da hulɗa da al'umma da kwamitin amintattu da kwamitin kotun duniya sai kuma sakataren majalisar wanda duk an kirkiro su ne a shekara ta 1945 taken ranar majalisar dinkin duniya ta wannan shekara shine yanci daga farko sai dai kuma abin lura dai shine a halin yanzu ana fuskantar kalubale da rikice-rikice a sassan duniya da suka jibanci yaƙe-yaƙe ke laƙume rayukan dubban mutane yan gudun hijira dumamar yanayi da kuma batun makaman nukiliya Abdulrahman Muhammad Bola Amurka daga Bauchi a Najeriya
To a gaida na musamman kafin mu ci gaba ga mawakan sun dawo
Thank you.
Yanzu kuma bari mu za ku da gefe Baba Yakubu Makeri ya gabatar mana da shiri na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya. A cikin shirin namu na yau za ku ji fashin baki akan sakaci da hukumomi ke yi wurin kiyaye dokokin ababen hawa da na hanya. Wanda zai muna wannan fashin bakin shine Alhaji Shehu Sa'ad Ahmed, tsohon ma'aikacin binciken lafiyar motoci da na matuka a Najeriya wato VIO, wanda kuma ya kai ga matsayin shugaba mai riko a jihar Borno, masani kuma injiniya ne a fannin motoci. Yayin da hukumomi ke dora laifin haduran ababen hawa akan direbobi, su kuma direbobin suna dora laifi akan lalacewar hanya. Shi kuwa bakon namu cewa yake yi.
Yanzu kamar da su drivers suke cewa hanya ba su da kyau, haka ne hanyoyin ba su da kyau. Sannan kuma ake cewa drivers su kuma ba sa bin ka'ida wannan ma da wannan. Abun ne yana da yawa fiye da inda mutum yake tsammani. Yanzu misali, idan ka tara drivers nan, ka tambaye su dokokin hanya. Na tabbatar maka dan kalilan ne za su iya gaya maka menene ma ma'anar tuki, menene ake nufi da doko da hanya, doko hanya wace hanya, menene ya kamata a yi. Yanzu muna magana zancen driver da mota.
Na'am.
A bisa hanyoyin mu. Zaka ga yanzu driver yana tuka mota. Motan nan takaddan nan da ake ce mata roadworthiness certificate, wato takaddar da kike cewa motan nan tana da lafiya kuma ga iyakacin mutane da aka kayyada mata ta dauka. Sai ka ga mota mai dauka mutum biyar a da wannan izini mutum biyar gaba daya har da driver. Za ka ga yanzu akwai mutum uku a gaba, akwai mutum biyar a tsakiya, har cikin boot ka samu mutum hudu ko uku. To ka ga yanzu motar ita kanta an riga an dora mata kayan da ba za ta iya dauka ba.
An nakasata.
An nakasata. Saboda tayoyin nan suna da pressure, suna da abin nan da aka kayyade da za su nauyin abin da za su iya dauka. Shi shock observer na mota shi ma haka. So an narkata mata kaya, an dora mata wannan kayan, idan wani abu kadan ya faru control din motar nan ba zai yi ba, saboda an riga an nakasata, an cire ta daga hacinta. Sannan su motocin kansu ba wanda yake duba su, sannan ya bada wannan certificate din da ake nufi na cewa motar nan tana da lafiya, ya kamata ta cancanta ta hau hanya.
Kana nufin ba hukuman da ya kamata ta yi wannan ne ko dai a'a akwai hukuma amma ba a yi?
Akwai hukuma kwarai da gaske ba a yi. Ni da zura bona da in ga mota ofishin ko VIO wanda dama a hakkin su ne su dubi duk wata mota su tabbatar tana da lafiya, birki, tiyari, tayoyi suna da fitillu, wanda wa'annan kaga su ne abun da ya kamata a ce a tabbatar cewa mota tana da ita. Sannan a bi sauran dan akwai magana madubai, akwai maduban sauran, amma kaga wannan muhimman abin da na irga sai an duba an tabbatar akwai. In babu, akwai wata takarda da ake ce mata motor license 23 ML23. Wannan ML23 ita an yi ta saboda inspecting mota, a rubuta abinda yake babu. Mutum ya je ya yi wannan gyaran, ya dawo da motar, ya sake duba ya yi, idan ya yi sannan ya bada wannan izinin daukar mutane da kuma hawa hanya, cewa motar tana da lafiya za ta iya wannan fasinjoji. Babu wannan. To kaga kenan an ba shi izini cewa motar tana lafiya za ta iya daukar mutane, kuma kowannan abin nan certificate da ake bayarwa wata shida shida yake karewa. Duk wani wata shida idan ya kare sai ka kai mota an je an duba an tabbatar komai na lafiya, sannan a sake baka wannan izinin na daukan amfani da mota. Amma ba a zuwa sai dai a kai takardan a sake rubuto wasu a wata takardan a ce a je a yi
ba tare da an kai motar ba.
To ina ba tare da an kai motar ba, wanda da ko ba haka bane ba, ko sabuwa mota ka saya, sabuwa gar, ba ka da izini ka je ka fara mata komi, sai in ka je ofishin motor license authority an baka wani takarda form yana nan ake masa form ML2 wannan ML2 din ne shine za a ce za ka yi request kana nema ka register motor ka sabuwa ga ta kasaye ta su licensing authority form din nan kawai ka cika za su tura kai wurin biya one zai je duba ya gani wace irin mota ce meye nauyin ta dan kowace mota a jikin abun nan din da wanda suka kyara mota akwai nauyin motar sannan akwai nauyin kayan da aka yadda da wannan motar ta dauka sannan wannan nauyi idan ka hada su biyu su suke bada gross weight wanda ake cewa gross wato nauyi na lasin da za a caje ka nawa ya kama ya danganci wannan nauyin motar idan aka hada nauyin kayan da zaka dauka da nauyin motar ita kanta to kaga wannan duka ba ya shude babu shi
yanzu abinda wai da nike so in gane da yake a da akwai wannan hukuma tana nan a da tana aiki amma wannan karo ba ta aiki me yasa kake ganin yanzu wannan hukuman ba ta aiki kuma ya haifar da yawan hadura akan hanya
to sakaci na hukuma kenan zan ce ko da yake abu ne dama yana nan a doka yana nan kuma a yanzu haka ana bada wannan takardun duka da na riga amma ko ba a bin hanyar da ya kamata a yi a samu wannan takardu sai dai duk wata mota da ka tsare yanzu zaka baka wannan takardun gaba daya amma ko kai baka san mota ba zaka iya cewa wannan mota bai kamata ta hau hanya ba to kaga akwai sakaci da hukuma idan hukuma bata tsaya akan wannan ba maganan wai a rage hatsura akan hanya duk wannan da ake yi na aje a an canja lasin an yi wane ne an canja plate number duk dukan kura da gudu ne abinda za a iya samu a wannan saboda haka an bar jaki ne ana dukan dai
to jama'a lokaci ya mana hali amma za mu ci gaba da wannan hirar a mako na gaba a madadin bakon namu Alhaji Shehu Sa'ad Ahmed tsohon ma'aikacin binciken lafiyar motoci da matuka a Najeriya wato VIO da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama a huta lafiya kuma a dawo lafiya
To gaida baba yanzu kun bar mu kada jamhuriyar Niger inda Salim Muna Barma zai gabatar mana da shiri na gaba
Ziyarar da shugaban kasar Niger ya kai a kasashen Australia da Djibouti da Sudan a makon jiya na daga cikin labaran da suka fi daukar hankalin jaridun Niger da Republican tace zagayen na shugaban na da nasaba da yunkurin janyo hankalin masu saka hannun jari daga waje yayin da labarin ya sha bamban a wurin lokanar amfiri domin jaridar ta alakanta wannan ziyara ta Isu Muhammadu da yunkurin neman wasu makudan kudaden da ake hasashen marigayi Salif Jallo na Burkina Faso ya boye a lokacin da yake raye jaridar Lanketer ta ruwaito cewa Prime Minister Niger ya kira taron gaugawa a shekaran jiya Lahadi domin tantaunawa da ƴan majalisar dokokin ƙasa na bangaren Rinjaye da nufin ganar da su manufofin gwamnati a dangane da tsarin kasafin da ake shirin tafka muhawara a kansa a wannan mako jaridar ta ce a fili ƴan majalisar suka nuna adawa da tsarin kasafin na 2018 saboda yadda suke ganin yana kunshe da wasu dokokin toye rayuwar talaka dalili kenan da gwamnatin ta fara kamun kafa jaridar Le Bonhomme na cewa wani rahoton da bankin duniya ya fitar bayan kammala bincike a dangane da yadda aka tafiyar da project Suede da ke karkashin ma'aikatar ministan al'umma ya gano wasu ministocin gwamnatin Niger da hannu a wawurar wasu kudaden wannan project da ke kula da ayyukan tsarin iyali jaridar wacce ta wallafa takardar jerin sunayen ministocin su kimanin 12 ta ce daga zuwa taro kawai suka karbi kudin mai alhali gwamnati ce ke dauke da nauyin man da ministoci ke zuba wa motocin su saboda haka bankin duniya ya buƙaci su amayo abin da suka ci kafin ƙarshen watan gobe La Nation na cewa takaddama ta barke a Agadez a dangane da wani tallafin da kasar Algeria ta aiko wa Niger domin shafa hawayen wasu ƴan kasar da Algeria ta koro zuwa gida jaridar ta ce tun a ranar 30 ga watan Agustan da ya shige ne jirgi ya zo da waɗannan kayayyakin da suka hada da tan 32 na cimaka da wasu kayan karatun yara to amma rashin sanin inda aka dosa da wannan tallafi yasa jami'an fafutuka so mu matsa lamba wa hukumomin Agades su yi haske a kai. Lumando Jardui tace kotu ta yanke wa wani direban taksi hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 8 bayan da ta same shi da yi wa wata matashiya fyaɗe. Jaridar tace matashiyar wacce ke fama da tabuwar hankali ta fice daga gidansu dake unguwar Site da Fite ta birnin Yamai kafin daga bisani su hadu da direban taksin da ya kai ta gidansa inda ya rinka amfani da ita da ƙarfi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu.
Assalamu alaikum. Sunana Baffa Haruna Damba Bajoga, malamin Jalingo Primary School Ashaka. To alhamdulillah, hakika dakatar da Abdulrashid Maina da aka yi daga wannan mukami da aka bashi yayi daidai. Domin kuma mu wannan al'amari hakika mukamin da aka bashi ya jawo cece kuce a ciki da wajen Najeriya. Ganin cewa wannan gwamnati tana bambami da cika baki na yaƙi da almundahana da zarmiya da babakir da dukiyar jama'a, don haka muna fata za a fatattaki duk wani wanda ake ganin cewa shi ne almundahana ne a wannan gwamnati.
Assalamu alaikum, mai magana malam malam mai zanen hula gwallo jihar mu. Kai bai da wannan mana yake ga yan wani yan kasuwa a cikin Allah mu guji tauye mu du mun mu zo mu sai da kayan mu wanda muke auna da cikko ne muke auna da kwano. Kuma mu guji rikewa yiwa wanda zai sayan kayan ma gudu wajen lissi masa lissafi ko kuma yi masa aringizo. Kuma mu guji riba masa farashin da ba haka ake sayar kayan ba, don mun san waje san farashin kawa irin kasuwa da ake cewa wai kasuwar dukan hanci. Mu ba wani hanzari da gudu za mu wuce arzikin mu.
Da farko sunana Aminu Mai Shari na garin Garba, sai da kamar kuma ta bali ga Taraba tarayyar Najeriya. Dangane da taron da gwamnati suka yi a birnin Lagos game da haɗin kan ƙasa, hakika ya dace.
Assalamu alaikum jama'a murya Amurka, ni ne Alhaji Dango Gobar Lashin Gwajirgi ɗan kuzo da damfaran Najeriya. Ni kan na ji murna yadda matakin nan da aka ɗauka aka sallami da an Allah nan wanda ya yi kureshen nan. Maina wani na gode.
Assalamu alaikum, mai magana Baban Sadiq Malam Mawakuta makarmar hukumar Gwarzo Kano State a tarayyar Najeriya. Ra'ayina shi ne ina son miƙa kokena ga hanyar da ba mu da ita. Wani nake so don Allah dan Annabi gwamna Ganduje da ya taimaka ya gyara mana hanyar mu, kuma matsalar wutar da muke tare da shi ba mu da wuta, tun da daɗewa ta lalace, sannan ga matsalar hanya, don Allah taimaka a gyara mana. Ina fatan wannan sako nawa zai kai zuwa da kunnuwan wanda suka dace. A tashi lafiya, na gode.
To yanzu kuma ga Sarfilo Hashin Gumal ya dawo da labaran duniya amma fa a taƙaice.
To a takaice, jami'ai da masu fashin baki sun ce mutanen ƙauyen Nijar da aka kashe sojojin Amurka nan hudu a wannan watan mai yiwuwa ne sun taimaka wajen bata wa sojojin lokaci har aka kai musu harin kwantan bauna. Maharan 'yan daba 'yan ta'adda ba sa rasa magoya baya a cikin al'umma, a cewar Almu Hassan, magajin garin Tango-Tango, inda wannan lamari ya faru a tattaunawarsa ta farko da duk wata kafar yaɗa labarai ta yammacin duniya. Shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ce dole ne a yi zaben shugaban ƙasar da aka shirya yi ranar Alhamis, ko da kuwa akwai ɗan takarar jam'iyyar adawa Raila Odinga a zaben ko babu. Zaben da aka shirya yi ranar Alhamis dai shi ne zaben shugaban ƙasa na biyu a cikin wannan shekarar. Kotun ƙolin ƙasar Kenya ce ta yi watsi da sakamakon zaben farkon da aka yi a ranar 8 ga watan Agusta, saboda zargin cewa da ta yi na cewa an tafka kurakurai. ‘Yan Najeriya nan da ya ɓoye bam a cikin wandonsa har ya ƙoƙarin tarwatsa wani jirgin saman fasinja na Amurka a shekara ta 2009 ya shiga gada ƙara na cewa an take masa haƙƙinsa na tsarin mulki ya bashi a gidan yari.
To masu saurare, na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Safilu Hashin Gumal da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salamun Abo da kuma injiniyarmu ta wannan lokacin, wato Hajiya Zainab Abdulrahman, ni na ku Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai kuma anjima.